الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحكيم الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تعالى عن سيدنا وقدوتنا الشيخ أحمد بن محمد التجاني وعن خليفته ووارث أسراره مولانا الشيخ الهادي إبراهيم وعن جميع أصحابه ما وخلفائه ما وجميع الأولياء إلى يوم الدين. بارك يا أخوة نسأل بركة أولا بالزاوية زاوية تجانية زاوية رشيهم وبروهم وبنجكم زاوية تمولى مشيو مالا كرمي أولا قرينا هي من البركة تفراوة أبس جاقورا شدنوا من البركة شيخ مال الشعيب ان بشيم باكي دين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم
السلام
ورحمه الله تعالى وبركاته. من سامو داما cikin taimakon Allah da fursa a cikin albarkacin manzo Allah muka samu halartowa muka samu makara a hanya muka yi zikirin mu a mota kuma gashi mun zo mun samu ƴan uwa suna tare suna jiran mu mu zo kuma wannan rana mai albarka wannan wata mai albarka watan da aka haifi Maulan Shehu Ahmad Tijani wanda duka majalisi na yau zai tsama yana tattaunawa ne akan Maulan Shehu Ahmad Tijani. Sanin Shehu Tijani wajibi ne ga dukkanin almajiran Shehu Tijani dan ya zama dole dan kirki ya san waye babansa. Shehu Tijani babban bawan Allah ne kuma magajin manzon Allah ne kuma ma'aikaci ne na manzon Allah. Addinin musulunci ya ci gaba yana kuma ci gaba da hidimomin Maulan Shehu Ahmad Tijani dangane da addinin da ɗariƙarsa wanda kowa ya sani. Idan muka dubi wannan to har wannan ma ba ɗan ɗariƙar ba, ya zama dolensa ya kamata ya san waye Shehu Tijani. Yawwa Allah tabaraka wa ta'ala yana da bayi, akwai tafawuti a ciki wanda kowa ya kwana da sani. A cikinmu wani ya fi wani a zahiran, wani ya fi wani a baɗini, a ɓoye da fili dole akwai tafawuti. Wani ya fi wani, wani ya fi wani, tun daga farko kan halittar Allah da suka fi kowa daraja manzanni. Allah da kansa ya faɗa tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. To haka lamarin Allah bai bushe ba, a cikin bayinsa manya masu daraja wasu suna saman wasu, wasu suna saman wasu, har izuwa salihan bayi, har izuwa kuma sauran kowa da kowa na ainihin musulmi. To Maulan Shehu Ahmad Tijani yana cikin manya-manyan bayi mafifita a cikin wannan al'umma a waliyan Allah. To da haka Allah ta'ala da ya arzuta mu da soyayyarsa da biyayya cikin da'irarsa cikin ɗariƙarsa, ɗariƙar da take ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, muka zama shi ne mamansa muke ta tsotsa da izinin kakansa Annabi Muhammadu. Abin nufi shi ne shehinmu, malaminmu, da sababin liƙewarmu da shi Allah tabaraka wa ta'ala yake gyara zukatanmu, muke ta samun taraƙi, muke ta samun kuma shiga cikin fadar Allah, muke samun zauƙin ɗanɗanin soyayyar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ya shi kowa hujja, babu wasu tatattun masoyan Annabi a yau, ba wasu natsatsu a ciki na rakaku cikin son Annabi da ƙaunar Annabi wanda kowa ba ne musu da ni, duk hasadar mai hasada duk adawar mai adawa a yau a doron ƙasa babu kama almajirai shauci dani cikin soyayyar manzo Allah. Allah ya ba mu mujaddidin lamarin kuma bayan shauci dani aka samu halifatul khulafa'i na shauci dani wanda ya shayi gaban duk wani halifan shauci dani tun daga halifofin zamaninsa har zuwa halifofin bayansa har zuwa halifofin yau har zuwa halifofin gobe da kuma na jibi ila mulkiyamata ba wani cikakken kammalallen halifa da ya gada komai kamar maulana musa ibrahim. Allah ya haɗa mu da shi ya daɗa kwankwaɗa mana abubuwa mun gode. Kuma dama tun farko maulana musa hamada tijani ya faɗa wanda kuka gan shi tare da mu muka gayyato shi wanda kuka ga baya baya yi da mu yana zagin mu ba kanku da mu ne ba mu kirawo shi ba. To saboda haka yan wa kira na hadara ta Allah da manzon Allah da hadarar shehu da shehu ta kirawo mu kuma mun amsa kira mun zo muna tare da shehu Tijani wannan ya ishe mu daraja mu ce alhamdulillah. A wannan wata mai albarka aka haifi maulana musa hamada tijani watan safar an haife shi a ranar 17 ga wannan wata ranar haihuwar shehu ya yi daidai da ranar alhamis. An haifi shehu tijani a wani gari mai daraja alkarya aina madi wanda garin shehu tijani kakanninsa kakansa salimu na farko shine kakan shehu na wajen biyar shehu muhammadu tijani dan muhammad dan mukhtar dan ahmad dan aid dan salim. To salim dinnan shine farkon wanda yayyo hijira ya taso daga wajejen madinatul munawwara ya sauka aina madi anan ya zauna ya haifi kakanni shehu tijani har aka haifi shehu tijani a wannan gari mai albarka aina madi. An haifi shehu tijani a hijira ta manzo Allah a shekara ta 1150. Wanda kaga shehu mu radiyallahu anhu ya zauna a hannu ya rayu a wannan gari mahaifiyarsa sayyida Aisha ya sayyid Muhammad Sunusi al-Madawi baban baba shehu tijani wani babban bawan Allah ne waliyi ne salihi ne mai tawaru ne mai wadu ne bawan Allah na kwarai da aka yi masa shaida da tsoron Allah shine ya haifi baba shehu tijani sayyida Aisha. Wannan baban shehu kuma shine Sayyid Muhammad wannan sharifi ne nasabarsa har zuwa kan manzo Allah za ku ga mutane ne ba su da yawa tsakanin shehu da manzo Allah a kusa-kusa nasabar shehu take har zuwa kan sayyidina Aliyu karamallahu wajhahu mijin sayyida Fatima ita ce ta haifi shehu tijani. Za ka ga mutum bai fice 28 ba har da shi shehu tijanin. Wannan ya isa girma a ce wannan bawa jinin manzon Allah ne. Shehu tijani yana kan mukamai wanda idan ba jinin gidan annabi ba ba dai wani mai kokari a waliya a waliyai ba ko wilaya ya same shi wannan sai shehu mu shehu Ahmadu tijani aka haife shi a wannan gari a aina mafi aka haifi shehu a aina mafi a wannan shekara wanda dukkanin wasu abubuwa da alamomi na alkhairu suna gwada shehu tijani babban wali babban bawan Allah ne wanda aka haife shi a shekara ta 1150 wanda ya ba mu adadin wato mauludul khatimi mauludul khatimi haihuwar cikamaki na waliyan Allah. An haife shi kan mukaminsa ba wai sai da ya tashi saɓanin wasu waliyan kenan shi an haife shi dan gidan manzon Allah ne. Kuma mukamin da kake ji ko da aka haife shi akan haka aka haife shi shi sa Allah ya dinga bayyanarwa wato ainihin bit tarahi one by one abubuwa suna bayyana duk abin da ya bayyana na girma da daraja tare da Shehu Tijjani zaka ga abin yana da ban mamaki duk wani abu na Shehu Tijjani na daukaka da karama sai dai imani yana zaune gaban babarsa Sayyida Aisha da babansa Sayyidi Muhammad duk wani karatuttuka da mabadi'ul Islam aka saba karantawa a mantaka irin tamu nan Shehu ya karanta gaban babarsa irin su Hadari su Ishmawi da duk littattafai dai kananan nan namu da aka saba karantawa Shehu bayan wannan baba ya karanta alqur'ani yayi hatima a gaban babansa a ƙarshe dai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya kaddara wa babansa yin izini ga wani bawan Allah wanda yake mashahuri da wilaya masanin alqur'ani wanda yake shine Muhammad Hamu al-Aqibani al-Madawi Allah tabaraka wa ta'ala ya sa shi baban ya kai shi wajen sa dama aminin sa ne yana tunanin ina zai kai shi inda kana so ka samu alkhairi ga danka don ka tashi kai shi karatu ka nemi mai tsoron Allah ka nemi wali salihi kar ka kai danka kamar yanzu zamanin nan da muke ciki wanda mutane ba sa lura da wace makaranta za su sa 'ya'yansu sai dai a ji sunan makaranta ko ana tallan makaranta a rediyo ka dau danka baka san wace aqida bace a can ka kai danka malamin ma da zaka ba danka ya koyar da shi sai ka tabbatar da na Allah ne domin a samu abin nema amma idan ba mu koyi da magabata ba wajen tabbatar da wa za mu ba 'ya'yanmu to gaskiya za a ci gaba da kwana cikin baƙin ciki da nadama Allah ka kiyaye amin shi wannan sayyidi bawan Allah aminin Shehu Sayyidi Muhammad baban Shehu Tijjani da aina madi an masa shaida da tsoron Allah an masa shaida da takawa an masa shaida da kamewa da tsantseni da tawaru bai daukansa komai ba an masa shaida da soyayyar manzon Allah da yawaita salati gare shi an masa shaida kuma da girmama bayin Allah salihai amma shi ba alaran mu Qur'ani ya haddace bane amma gangaran ne mai koyarwa ne ka sa akwai ma karanta alqur'ani ana cewa akwai gwani akwai gangaran shi gangaran bai da tilawar da za a ce za a ja a kawo a karanta qur'ani a jere amma duk inda ka ja saboda mu'amalar sa da qur'ani da koyar da qur'ani da yake wa jama'a za ka ga ya san ko ina alqur'ani to sai haddace ba amma Allah a cikin falalar sa sai Allah ya bashi alqur'ani wanda kowa ya sani ba taɓa samun irin haka ba don Allah da kansa ya gaya wa manzo Allah alqur'ani na da nauyi kuma Allah ya gaya mana mu ne za mu iya maka mu riƙe maka karatunsa Allah ne wa manzo Allah wai za ƙarana hufatta bai ƙur'ana sun mai yana alaina bayana ka gani inda Jibril yake zuwa da saƙon ƙur'ani ma'aiki yana ganin girman abin yana sauri shi ma yana kafa Allah ya ce la taharif bihi lisanaka inna alaina jam'ahu wa qur'ana mu za mu tare maka shi a kirjinka mu karanta maka shi mu zaunar maka da shi alqur'ani yana da nauyi inna sanilqi alayka qawlan saqila amma cikin bayawar Allah sai kuma Allah ya ce wa laqad yassarna alqur'ana lizikr fa hal min mudakkir duk wanda ka gani da alqur'ani to karka tona irin wahalar da ya sha amma duk wahalar da bawa zai sha qur'ani baya samuwa sai da dafawar Allah to dan tsananin soyayyar Allah da Shehu Muhammad Tijjani saboda albarkacin kakansa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala babu abin da bai iya ba sai Allah ya ba wa wannan malamin dare daya kyautar haddace alqur'ani wanda tarihi ba a samu wannan ba ina baban Shehu ya kawo shi ranar Litinin wajen malamin ya kawo hidima da hadiya mai yawa da dukiya yace ina son ɗana Ahmad Tijani ya zo ya samu haddace Al-Qur'ani a wajen ka lokacin Shehu Tijani bai fice shekara 5 da 'yan watanni ba yayi sauka Al-Qur'ani ya karanta mabadi'ul ulum sahadari da sauransu ya kawo shi sai ce to shikenan idan Allah ya yarda zai dawo ranar Laraba ya fara karatu kasa ranar Laraba ne bayin Allah suke dora mu akan fara karatu saboda kamar yadda aka sani kaidar karatu bayin Allah ana fara ta ne ranar Laraba domin yawmul arba'i ana ce masa yawmun nur ranar haske ko karatu za ka kai ɗanka makaranta ko kai gobari ka tabbatar ranar Laraba ka kai ko bokon ne kai shirin Laraba Allah ya sa ya zama ɗan boko mai fa’ida ba boko ko a wuta ba kai shi ranar Laraba a samu albarkacin wannan ranar to da ka sai dawo da Shehu Tijani cewa an gama komai zai koma ranar Laraba ya fara karatun Al-Qur'ani daga nan da ya koma kafin ya je a ranar talata da daddare sai wannan malamin bawan Allah sai ya mafarki da Allah ya mafarki ya ga Allah tabaraka wataala a bacci ana yi malamai sun tabbatar da wannan da dalilai da hujjoji da yawa daga cikin kuma bayin Allah da suka ga Allah a bacci sai ya ce Allah ya karanta masa Al-Qur'ani sai ya ce da shi haka za unzila shine shi da majahil ma'ani yake faɗa fara rabbal izzati fil manami wa qara lahu al qur'an bi riwayati warshin an nafi'in fa qala hakaza unzila aka saukar sai ji qur'ani tun daga farko har karshe da qira'an nan ta warsh da muke yi wacce zaka ji ita ce ko da Shehu Tijani qira'ar sa kenan to shine sai ya farka cikin dare za a wayi gari Laraba yana farkawa sai ji shi a haddace da Al-Qur'ani tun ya haddace Qur'ani can an jima Shehu Tijani kuma ya zo kaga albarkacin almajiri Allah ya girmama malamin da baiwa ta haddace Al-Qur'ani kayan gidansu ne Qur'ani su ne na kakansa ne Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tunda wannan bawan Allah ya girmama waliyai da bayin Allah kuma gashi Allah ya kawo khatimul auliya'i zai zo sai Allah ya mai kyauta Qur'ani dare ɗaya babu mai hana wannan babu mai inkari akan wannan dan Qur'ani na Allah ne baiwarsa a haddace na Allah ne bawan da Allah ya bawa wannan da kuma shi wannan almajiri mai daraja da ya zo duk kayan Allah ne akwai mashiga a nan wallahu ala kulli shay'in qadir dan ka san muna da husadu ma hasadan annabi su suke tabun mu suke mana hasada saboda sun gaji sharri da hasada da suka yi wa manzon Allah shi sa duk inda jikokin annabi suke ba su kale ba yadda kakansu suka yi da kakanmu annabi Muhammad to yau an wayi gari irin waɗannan jikokinsu dole suna bibiya ina mu muke jikokin annabi su ne mana hasadar haka sai ka ji zagi sai ka ji cin mutunci ga waliyan Allah wannan shi ya nuna cewa kakanninsu a can da su suka yi wa annabi to saboda haka babu ruwanmu da kulawa da su ƴan uwa abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ya gangaro mana muka ji muka gani muka tabbatar na karama da girma da Allah yi wa waliyan Allah mu ji mu yarda yardar da jin zai amfanar da mu amma kin yardar da inkarin zai cutar da mu Allah ka kiyaye to da haka kafin ka ce me wannan Shehu Tijani ya fara karatun Qur'ani da hadda kafin Shehu ya cika shekara 7 sai Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi Al-Qur'ani an ce Shehu Tijani ya haddace Qur'ani yana shekara bakwai, to shekara bakwai babu ‘yan watanni, ya haddace Qur'ani hadda mai kyau ya zama cikakken mahirin da duk wani makaranci a zamanin yana jin shakkar yin lafazi da karatun Al-Qur'ani gaban Shehu Tijjani, tare da cewa shekarunsa bakwai. Da ka ji wannan ka san akwai wata baiwa ta Allah a ciki. Sannan Shehu Tijjani ilimai Allah tabaraka wa ta'ala ya kimsa masa ilimai daga gunsa. Dukkanin ilimai na akali da naqali da ilimai na furu'a da usul duka da na ainihin lugat Allah tabaraka wa ta'ala yayi wa Shehu fatahinsu ya zama babban bango, wani babban kogi a cikin kowane fanni na ilimi. Shekarun Shehu radiyallahu anhu ba su fita shekara 11 ba, zuwa shekara 21 Shehu ya zama ba wani mai ba da fatawa, ba wani mai amsa tambayoyi na musulunci da ilimi ingantattun amsa kamar Maulana Shehu Ahmad Tijjani. Wannan baiwa ce ta Allah. Shi ne Malam Ibn Babba yake cewa afta wadan rasa wa nazala ala sigari sannihi. A bisa ƙanƙantar shekarunsa 11 zuwa 21 ya ba da fatawoyi, ya zauna ya ba da darussuka na karatun kowane fanni daga fannoni na ilimai. Idan ka leƙo ka ga mai ba da fannoni za ka ga cewa ga shi nan ƙaramin shekaru amma babbar baiwa ta Allah. Ya karanta ahadari a gurin bayan na babansa, ya karanta a gurin Sheikh Muhammad al-Mabruk aina al-Madawi, wani faqihi ne shi ma salihi. Shehu sai ya je karanta littattafai gurinsa kamar haka. Ya karanta Mukhtasar na Imam al-Ahdari, Ahdari na muwannan. Ya karanta wato Ibn Rushd, baitocin nan na fiqhu na Ibn Rushd. Ya karanta Risala ta Ibn Abi Zayd al-Qirawani, sannan Shehu ya karanta Mukhtasar na Imam al-Khalil. Bayan waɗannan littafai da aka ji an ka, Shehu ya karanta su a gaban wannan malami. Bayan zama da Shehu ya yi karatu gaban babansa, bayan kuma wannan zama da Shehu ya yi haddace Al-Qur'ani a wajen wannan malamin, to a tarihi babu wani malami da kuma Shehu za a ce ya je ya durƙusa gabansa ya karanta wani littafi ko ya karanta wani fanni baki ɗayan fununun Allah ya masa baiwa da su. Shehu yana tare da su har lokacin da baban Shehu Tijjani ya yi himma ya gane cewa wannan yaro nasu babban bawan Allah akwai fatahohi, akwai surori tare da shi. Sai ya wajja hadda shi zuwa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kiyaye dokokin shari'a. Kullum Shehu Tijjani yana tare da babansa da mamansa, suna tarbiyyantar da shi, suna saita shi akan tafiya irin ta kakansa Annabi Muhammadu. Sai Shehu Tijjani ya tashi, babu abin da Shehu Tijjani yake shauki, babu abin da Shehu Tijjani yake nema illa samun sani da haɗuwa da kakansa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Wannan ita ce himmarsa. Sai ya dinga koyi da magabatan sufaye waɗanda suka samu irin wannan girma da daraja. Babansa kuma yana nan tare da shi. Daga cikin abubuwan da babansa yi sai ya bashi mata, ya samu yarinya budurwa daga dangin su Aina Madi ya aura wa Shehu Tijjani. A lokacin Shehu ya shiga shekara ta 16 dan yana da shekara wato ainihin 15 da wata 5 a cikin wata na 6 aka yi auren Shehu Tijjani. Shehu Tijjani ya damu, ba shi ɗan yaro an haɗa shi da mata, dangi da yawa suka ce da Sayyidi Muhammad ya za ka haɗa Ahmad Tijjani da aure yanzu yana yaro, ka bashi mai ce a ni na san abin da nake yi kuma na san abin da nake nufi. Aka matsa ya ce a akwai sirri tare da shi nake so in kifar da shi ya gane ya riko sunna ta manzon Allah yana tashi daga balaga idansa yana rufe ba ruwansa da wata mata ba ruwansa da kallon mata ga matarsa wannan shine hikima manyan bayin Allah suka ga eh aka yayi to kai sai Shehu Ahmad al-Tijani kai hakuri ka zauna yace ba komai Shehu Tijani mutum ne mai biyayya ga iyaye ba taba jin Shehu da shi da mamansa ko babansa a ce yi nan yayi can ba ba taba sa in sa da Shehu ba ka san dai yadda ya tashi da himma yana so ya hassalar da wasu abubuwa shekara 16 bai cika ba amma kawo mutum mata in yaran yanzu ne bayan ma zai ki wani yaron gudu zai yi bangaren zai ga shi karami amma Shehu Tijani sai ya haƙura ya karɓi matan nan ya zauna da ita a lokacin da suke tare da matar ga baban ga maman ya samu shekara wato ainihin 7 an shiga ta 7 ya cika shekara 16 kenan cibcib sai aka yi annoba a aina mazi aka yi ta mutuwa ciwon ciki ya kama mutum yanzu nan inda ya haura hawa to shi kenan amma da ya kama mutum yanzu zai mutu sannan Shehu Tijani ranar 17 ga watan Safar kaga ya cika shekara 16 kenan da sassafe sai babansa Sharif Al-Sayyid Muhammad sai ya tashi wannan annoba ta kama shi sai ciwon ciki ya same shi kafin ka ce me wannan dan hazi ya yi wafati ya rasu Allah ya karbe shi ya yi shahada babban mutum ne mai daraja dogari ana son albarkarsu aka sanar Shehu wane Allah ya yi man rasuwa za a yi janaza da azharin an yi sallah ko ina da ko ina aka dinga shigowa aka yi ta taro a lokacin a gidan sai maman Shehu Tijani Sayyida Aisha bayan an hada babansa sai ita ma ta kamu da wannan ciwo na annoba na ciwon ciki kafin azhar sai ita ma Allah ya karbe ta sai ta rasu sai aka sanar za a yi janaza ta baban Shehu Tijani za a yi janaza ta mamansa bayan azhar yana da shekara 16 kaga wannan musiba da wannan jalala ilahiya Allah tabaraka wa ta'ala ya hada Shehu Tijani duka ba dan komai ba dan ya kwankwasa ya tabbatar da karfin imanin sa a karfafe shi shi sa duk wata musiba wannan abun ya sama wata musiba ba za ta gigita shi Shehu Tijani aka gama janaza aka yi komai abin da yake akai bai fasa ba na himma ta ibada da neman saduwa da neman manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallama Shehu Tijani bayan an gama an kwambi sai Shehu ya nema cewa wannan mata ta sa yan uwan babansa waliyansa su masa izini zai sake ta dan ba zai iya zama da ita ba dama ya auren nan ya yadda da auren nan dan biyayya da ladabi ga iyayensa ne sai suka ce a ya za a yi an maka aure da mace ka ce za ka sake ta me ye dalilinka dattijan nan suka ce ba su dalili idan dalilin ya yi su karɓa an bai yi ba za a rabu da batan nan ba shi ne Shehu ya ce to shi ba ya so ya cuci kowa matan nan ba ita ba ce a gabansa akwai himma da take cikin zuciyarsa ta neman Allah da buƙatar saduwa da manzon Allah idan ya ce zai zauna da ita zai wofintar da ita kuma in yi haka ya cutar da ita shi kuma Allah ba ya so a cuci bayinsa saboda haka أي الله يا بام إذني إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان أي سكي أرب الله في هذا متنشي ده جرم وواده ده الخيري كوكما أريك أما تشير ده جن دادي ده زمان الله في هذا باب الشيمة تحيك انت شوية الشي يناس وران إتبع ما تحيك الخادي ولي الله شو وليي لك غاني ساكو ونزامني باسا شتاكوها ولي زي هي سابان الله أما ولي بايا شتاباين الله إندي ولي نبا نكريابا ولي بايا زاجي كوان زاجيش بايا راماوا ولي بايا دوكا بايا شمبتنشي إن هر أما سولي هقوليك بايا يداي تبقوا سور زوران الله dan taba bayin Allah to shine fada da Allah taba al'umman manzon Allah shine fada da manzon Allah shi ko wali baya haka to saboda haka duba da haka ne sai suka yadda da uzurin shehu Tijjani suka bashi dama ya iya sakin matan nan tasa shine shehu suka rabu da ita rabuwa mai kyau ta mutunci da girmamawa shehu Tijjani tunda Allah ya ce idan an rabu da mata a kyautata musu ihsani Allah ya ce wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin ba wai ka saki matarka irin yadda ake yanzu ba kare biri jini ko kare jini biri jini ba kyau za ka saki matarka a rabu ana jefa mata kaya ana ci mata mutunci ko kuma ta tafi abita da makaru da binne-binne ta daɗe ta rasa manji wannan ba shi ba ne abinda Allah ya nuna mana ko kuma sunnan manzon Allah wacce ka aure ta in rabuwa ta zo ka girmama ta ka kyautata mata ka taimaka mata ta samu girma da daraja a gaba shine shehu Tijjani ya ba ta alkhairi na kuɗi shehu Tijjani mai arziki ne cin shi shi jinin jikinsu manzo Allah ya marramana da shi da iyalansa jikokin shehu Tijjani ka je aina maɗi ka je maroko ka je fas inda ji suke ko sun zo mana nan ko mun je su za ka gan su mawadata ne ba dai ba talakawa tun dukkaninsu buloniyoyi ne ramana ce ta arziki daga karama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi duk ɗan da ya fito daga tsallan shehu Tijjani da ya balaga an saka masa ilimai duka kyauta an ba shi arziki duka kyauta haka suke har gobe duk sharri mai sharri da hasada mai hasada an yi ne gidan shehu Tijjani ko ya gamu da iyalansa zai same su masu arziki to wannan arzikin tun kakansu shehu Tijjani ne shehu Tijjani ya ba ta dukiya an ɗauka a raƙuma na kuɗi da kayan sutura raƙuma aka kai gidansu bayan ya sake ta da kyautatawa mu'amala mai kyau kuma ba ta yanke ba da dangin gidansu da shehu Tijjani da danginsu har ma tun daga wannan lokacin da shehu ya yi wannan kyautar ga wannan matar da ya saka albarkacin abun hannun shehu Tijjani har zuwa yau a aina mari wannan gidan yana daga cikin manya-manyan gidaje masu arziki da ake lissafawa da su saboda albarkacin abun hannun shehu Tijjani da ya shiga gidan haka shehu Tijjani aka zo bayan nan ya kace shehu ya haka ya ce to ai dole ai haka ni Tijjani ibada nake so ita kuma mace fulo take so magana shehu mashahuriya da ya ce inna Tijjaniya yuhibbul ibada wal mar'atu tuhibbul wusada Tijjani na son ibada mace na son fulo a kwanta a yi nishaɗi a wargaje shi ko shehu ba nan ya dosa ba kaga kuma al ibadatu wal wusadatu la yashtami'ani fulo da ibada ba sa haduwa in bacci in ibada kuma mace ko mace kuma kula ta ita a gurinta shine ba ta haƙinta shine ibada kuma shine ba fita daga haƙi wannan shehu yayi ya guda to saboda haka shehu sai ya shagala da yawon neman mutanen Allah waliyai ka san ba ka zama wali sai ka so waliyai ba ka kuma zama mai arziki sai ka so masu arziki shi sa kaga wasu sun tsiyace sun lalace sun zama tambaɗaɗɗu sun zama shakiyai dan ba yadda ba ai ka zama wali kana kin wali in kaga wali to yana son waliyan Allah in kaga shaki to yana kin waliyan Allah shi sa habibul wali waliyun masoyin wali wali ne mu nan duk waliyan Allah ne almajiran shehu tijani muna son shehu muna son duk waliyan Allah tun daga waliyan farko har na ƙarshe san mu da su sai ya mayar da mu su tun daga sayyidina abubakar manyan waliyan da ba irinsu har zuwa kan maulana shehu ahmad tijani har zuwa kan maulana shehu ibrahim da duk bayin Allah da Allah ya girmama da ɗaukaka muna son su saboda haka sai muka wayi gari ba mu yi rawa ba ga Allah ba mu kai wani cin hanci ba babu komai siddan Allah ya mai da mu waliyansa saboda muna son waliyan Allah Allah ya ƙara mana son su Allah ka ban mu da shehu tijani ubangiji Allah ka raba mu da maƙiyansu Allah ko a hanya kan ka sa mu gansu kan mu san su abin da suke faɗi Allah kar ka bari mu ji wanda ya ji ma Allah ka hana shi ya ba mu labari mu dai Allah ka bar mu da son su saboda haka shehu tijani bayan nan sai ya fara fita ya tafi wato ainihin sahara au sharqiya shehu ya tafi kilmisana ya tafi abis sanguna shehu ya tafi misra duk inda yake gewayawa yana tafiya neman waliyan Allah yana zuwa yana saduwa da waliyai gangaren ɗan manya-manyan malamai amma dan farala da baiwa irin ta Allah da yawa shehu tijani duk gidan malamin da ya je in ya sauka sai malamin ya zama almajirinsa domin abin da yake ɗauke da shi na baiwar ilimi malamin ba shi da shi idan malam ya cika a sanin hadisai da tafsirin Qur'ani idan shehu ya zo ya ci karatun sai ya ga duk ba daidai ba ne shehu kuma ba ya kyale a taɓa sunna annabi ko alƙur'ani sai shehu ya gyara ya nuna wa malamu sai ka ga shehu ya zo gidan malami yana hidima ya yi wanki ya ɗau ruwa amma da daddare malam zai kiransa su je ɗaki shehu ya tabiya masa karatu shi shehu tawaru'u ne da shi ba shi da girman kai kuma neman albarka yake yi duk waliyin Allah da yake da wilaya yake son manzon Allah komai fin sakaratu da shehu ya shehu yana neman albarka wajensa haka shehu ya tafiyar da rayuwarsa cikin bin Allah har lokacin da shehu akwai hikayoyi daban-daban da shehu ya yi a cikin rayuwarsa da manya-manyan bayin Allah da ya gaggamu da su har ya taho lokacin da amma ya je hajji ya je ya dawo aikin hajji ya gamu da wasu bayin Allah a Makka ƙudurban Allah ya karɓi ɗariƙa wajensu a hanya ya shiga Misira ya gamu da manya-manyan ƙudurbai ya karɓi albarkatu ya karɓi ilimai ya karɓi kuma wato ɗariƙoƙi nasu a Madina ma shehu tijani ya gamu da manya-manyan bayin Allah ya karɓi alkhairu na asraru daga wajensu shehu tijani dan himma shehu tijani ya yi ɗariƙa ba ɗaya ba ba biyu ba ya yi wannan ɗariƙa yana wannan ya karɓi wannan yana ɗan neman ya sadu da manzon Allah duk wanda kaga yana gudun ɗariƙa ba ya shiga ɗariƙa waliyai ko yana zagi bai da rabo ne hanyar samun shiga fadar Allah da manzon Allah shine ɗariƙun waliyan Allah duk ɗariƙar waliyin Allah da kaji Allah ya kai ka to ka nutsu lamarin na Allah ne da manzon Allah amma kaga mutum ya ce independent bayan baya yi kuma yana suka to wannan tambaɗewar duniya da lahira ta tabbata gare shi kowa ne dan tsananin himma irin ta shauci zan kaga shi shugaban waliyan Allah ne duka in ka cire sahabban annabi a wannan al'umar sune waliyan farko in ka cire su da suka rayu da annabi to duk wani waliyin Allah a cikin wannan al'umar da waliyan da suke kafin al'umar annabi shauci dani ya fi shi gurin Allah shine mafificin duk waliyan Allah shi sa ya zama ya gaje manzo Allah annabi Muhammadu khatimul anbiya shi kuma ya zama khatimul awliya ba mai hana wannan Allah ne fa ya tsara yake yi idan kace ba haka ba to da kai da Allah kace wa yara haka ya tsara kuma haka abin yake saboda ka shauci jani sai zaman to yayi dariku daban-daban mun yi total din dariku da shehu yayi sai da dariqa 48 an ce a dariqa 48 din na akwai sanda ya hadar watanni yana karanta kowace dariqa 48 din nan a lokacin da kuma yana girmama duk waliyan Allah lokacin da fatahinsa ya zo ya gamu da manzo Allah ya je Abushangun ya je Shalala a gidan wani babban bawan Allah wani malami mai tsoron Allah waliyi da ake zancen su cikin wilaya ake ba da labarin su cikin soyayyar manzon Allah wallahi yan uwa ku sa ikunne da kyau in zaka tafi ziyara karka tafi gidan shaki ko gidan lalatacce in za ku je neman alkhairin duniya ko na lahira gurin wasu bayin Allah ku nemi masoya manzon Allah waɗanda aka yi musu shaida da son annabi suna girmama waliyai ku je gurin su nan ne himma take nan arziki yake amma duk wanda ya ɗauka ba sai ya ja zuciyarsa ko ya ja kunnensa ya kai jin lalatattu la'anannu suka jefa maka wani bom a zuciya ka tarwatse baka sani ba wallahi za ka faɗa ramin da ba mai iya fito da kai kai ma ba za ka iya fitowa ba bayan Allah da su kansu sun san suna da himma ilahiya to a fifita ka shauti ranar da waliyan Allah duka ka ji shehu Abdulkadir Jiyani a ta'iyya tasa da kansa yake cewa Allah kansa ya san ni ma abocin himma ne wallahu ya alamu annani zu himmati ni shehu Abdulkadir Jiyani su ne mutanen da komai ka gani nasu alkhairi ne kuma komai daga kakansu annabi Muhammadu ne amma kare ka bi jikan maguzawa da suka gaji cin mutuncin annabi ka kai kunnen ka kana jin me suke faɗa ko ka ɗau ƙafarka ka je gurin to duniyan nan guda nawa take kwana nawa za a yi a shige ka je ka je ka shige ka bar bayanka cikin garari ka tafi lahira ka bar baya da bashi ka je lahira kuma ka ci duka da duk wanda zai girmama jalibin annabi ban ka faɗa ka kuma faɗa wallahi in kana wahala tana gabansa ganin baƙin ciki da musiba da za a ce wani ɗaya tabbe ya mutu Allah zai dawo da wani su zo a yi taron ƙasa ya gaya musu me ya sha me ya gani wallahi kakau za ka ga sun gudu kowa za wuya zai dawo ya zauna ai shi Allah alƙawarin da yi ne yake cika wani ma ya alƙawari ya cika bale Allah an san alƙawarin da Allah ya yi la'amul anna jahannama min aljannati wan nas ajma'in kuma ga jahannama da gidan wuta da girma da za a ɗauki duniya kamar duniya so miliyan ko so biliyan ɗari a jefa a jahannama a wani gidan wani ɗakin ma ba za a san an jefa ba kowa yana da gidansa a jahannama kowa da ka gani yana da gida a jahannama haɗaɗɗe kuma yana da gida a aljanna wanda ya samu bin annabi ya girmama bayin Allah sai a yi closing ɗin wannan gidan nasa ya tafi da shi gidan aljanna nasa a buɗe a ƙara masa ya zama nasa za mu dinga yaudara kanmu ana sauraron ude tijaniya tijaniya shehu tijani shehu tijani in ko kace shehu tijani kamar kashe kakansa annabi Muhammadu ne الولد سر عزيه سو داك wannan kaji yace bari bazan bari in shuka ko zagi to kashin da wallahi yake sai Allah ya fassara mana abun ma bana gashi sun fito kiri-kiri ma ana taba manzon Allah ko saboda haka ɗan uwa mu tsaya da kyau amfanin mu zauna mu tattauna sira da tarihin manyanmu kenan domin rayuwarmu ta kyauta su ta kyau idan muka ji ya suke da himmarsu da ƙoƙarinsu da kusancinsu da Allah da nemansu da manzon Allah to mu ne za mu daɗa zage don zai mu ko mu sanya da za mu yi mai koyi da su domin mu ɗan kaɗan za mu yi kamar yadda Allah ya alƙawari sai ya haɗa mu da su iyayenmu ne sai Allah ya haɗa mu tafi tare da su saboda haka ‘yan uwa kyauci jana fatayin sai cika abin shangon da ya je gidan malamin tafsiri ma daga farko ya fara biya wa malamin Shehu Mahmudu Samguni a Bisangon duk karatu malamin nan ya kwanta gaban Shehu Tijjani a zawiyar da hadisan manzo Allah Shehu ya masa ijaza da izini sannan ya dinga karanta masa yadda hadisan suke dattijan da duk kasar ba malamin hadisi da Qur'ani irinsa amma saboda baiwar Allah Shehu Tijjani ya zo da ilmai da malamin ya ga cewa wannan malami na ne ya zo ya tsaya ɗauki karatu gurin Shehu. Shehu kuma bai ga cewa ni na zo neman albarka na zo ina kuma ba shi karatu bari in ji kai. Ka san wani ne sai dai a ware masa ɗakin sallama sai bai kai masa abinci. A'a, hidima Shehu Tijjani ya ci gaba da yi da ɗaukar ruwa. Da yi wa malam wanki yayi malamin Shehu ya ce ina albarka yake nema. To a wannan gidan da wannan garin Shehu Tijjani ya samu fatahul akbari a shekara ta 1100 wato da ainihin 96. Ka gani sai ya ga manzon Allah ido da ido shi ne ake cewa fatahul akbar. Ko ba da daddare ya gani ba, ka san Allah shi ya iya faɗa. In musu za ka yi to Allah shi ya san ta inda zai kayar da kai. Ba da rana Shehu Tijjani ya gama za Allah ƙuru-ƙuru ba da suke inkarin an ga annabi. An ga annabi kuma ana ganin annabi ba za a gushe ana ci gaba da ganin annabi ba. Don annabi abun gani ne, rayayye ne. Kuma Allah ya ce ku sani yana nan cikin ku yana tare da mu ko yanzu wa'alamu annafikum wani sai ya ce ba annabi dan yana hasadar annabi to saboda haka ya ga manzon Allah da la'asar bayan sallar la'asar Shehu ya gaida malam ya ɗauki abubuwan ɗebo ruwa da yake kaiwa ciki ya je ɗebo ruwa ya kai gidan malam ya je ɗebo ruwa ya ɗebo ruwa hannu biyu yana yokwana haka sai ga annabi a tsaye sallallahu alaihi mahaifi ya sauke masa a nan ne aka yi abin da aka yi ya ga annabi ƙuru-ƙuru da idan kansa manzala sallallahu alaihi wasallama ya ba shi wannan ɗariƙar ta annabi ce Shehu Tijjani ne muridin farko ba ɗariƙar Shehu Tijjani ba ce Shehu Tijjani ne muƙaddamin farko abinda ya sake cewa ɗariƙar Tijjani ya ci Shehu Tijjani shi ya fara bawa annabi Muhammadu shi ya fara bawa ya mar izini kuma ya ba musulmi namiji da mace duk mai saban Allah da mai bin Allah duk wanda ya zo ka ba shi wannan ɗariƙar musbi ɗariƙar ci ya ce kai ma fake da ɗariƙar ta manzon Allah ce. Shehu Tijjani manzo Allah ya ce duk wani shehunanka da ɗariƙun da ka riƙa duka basu yau ni ne shehinka ni ne mai tarbiyyantar da kai ni ne mafificin mafi alkhairin ka buka riƙe na ishe ka daga barin kowa sannan ya ce ga ɗariƙa ya ba shi istighfari wato ainihin ɗari ya ba shi salati ga annabi ɗari ya ce ka je ka riƙe ɗariƙa ta wanda duk ya nema daga mutane bayan Allah ka ba su. Shehu Tijjani sai ya dinga ƙuya baya ya san yadda ya saurari kowa ko ya ba da wannan ɗariƙar sai da ya kuma ganin manzala ya ce ne maka izini ka bayar ya ɗana dama suna haɗuwa sai da ya mai kira ne an ce waladi haƙan an ce waladi haƙan an ce waladi haƙan ونسبك إلى الحسن الصحيح نسبك زوا أنا حسن إن كنت تشيني زوا كان حسن متن إشرين بير إشرين دشلا شو تجاني نتا إشك سيشتو تو ده ببير بسي كما الله سي إشي يا رسول الله ني وانا الفارين ده ني ده زم بايد ده طريقة إن جاو متاني sani ina zama kofa ta tsira ga duk mai saban Allah da ya race da ni zai tsira duniya da lahira sannan zan zauna an ja jama'a an ba su dariƙa amma ni ma ban san ya zan yi ba ban san ya zan yi tsira da wani ba ya rasulullahi ban zama kofa tsira ba yaushe zan jawo wani tsira sai wanda Allah ya shaida shi anta babun linajati kulli asin ta'allaka bika kai kofa ne tsiran din mai saban Allah da ya dogara yana taya da kai saboda ka shehu sai ya soko ya nutsu ya shagala da ba da dariƙa da kiran bayi zuwa addinin Allah da dariƙa kowa da kowa iba sahabbansa masu albarka suka dinga yada dariƙa tun daga nan har yau dariƙan nan yaduwa take karuwa take yi da shekara huɗu ta cika hijira ta cika 1200 daidai sai manzala ya cika masa da la ilaha illallah sai lazimi ya cika 100 istighfari 100 salati ga annabi salatu fati 100 la ilaha illallah 100 aka akai tai wasu dariƙa kenan ba yawa ba wahala sai farala bayan nan shekara daya da wata bakwai ko ka ce shekara biyu hijira 1202 ya sadu da manzala ya lakana masa wazifa da muke yi wannan sai da aka yi wata bakwai ana wazifa ba zikirin juma'a sannan maulanmu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya cika wa shehu tijani da zikirin juma'a muke yi ba adadi ba wata kaidiya da shehu ya zo da ita manzon Allah ne yake bashi kuma sharuɗan da ake bayarwa in za a baka dariƙa manzon Allah ne ya ba shehu tijani saboda haka mu muna gode Allah mun yadda mun imani ko muna gani ba wanda zai zama cikin dariƙa sai wanda Allah ya zaɓe shi ya zama waliyin Allah Allah ya yarda da shi sannan zai ji ya yarda da Allah ya shiga hanyar dariƙan nan ta wallanmu rasulullahi idan ka shiga dariƙa ka gama da musibar duniya ba kai ba bacin rai alƙabari ko a lahira baya tana kyau mutuwa tana yin kyau kuma wannan ba labari ake bayarwa ko ne da ko kowa ma yarda mu mun yarda kuma mai gani da hasa da mahasadi ya san haka iyayenmu suka rayu suka ƙare lafiya duk wanda ya karɓi dariƙar shehu tijani ya cika da imani in ka ji ana mutuwa ana la ilaha illallah muhammad kamar wasa kawai ga ka duba za ka ga masoyin waliyan Allah ne ba tijani ne an daina shure-shure kaburburan magabata duka wanda ka je ka buɗe ka gan su lafiya albarkacin zikirar dariƙar tijaniya ne domin dariƙar tana sabbaba samun kafuwar soyayyar annabi Muhammadu ne wannan duk ya rika dariƙar shehu tijani duk inda yake za ka same shi wani mai tsananin son annabi ne tsanani shaddadawa a kan son annabi wallahi sai mu kuma nan ne arzikin saboda haka yanwa tarihin shehu tijani yana da yawa kuma faɗinsa ya isa ni kuma ba ni da wannan mabauɗa wannan zawiya ta uban ruhi na uban jiki na maulanmu shehu malam karami radiyallahu anhu zawiyar da amini na babban masoyi na malam shabu yake ci gaba da jagoranci tare da izinin shehu tijani a ce za a zo mu zauna ban taho ba ba dan mun gamu da gosulo ba ma zikirinmu kakaf a nan zamu kuma ko da ba mu yi zikiri ba fasin zikirin juma'a ba a harama shi in dai da uzuri na shari'a ka taho za ka masallaci gosulo ko mama ta aike ka ko baba ko shehi ya sa ka wani aiki shehu tijani ya ce ba sai ka rama ba, akwai mala’ikun da ake sawa a wajen zaman ka su karanta maka zikirin ninkin ba ninkin naka. Domin zuwa nan zawiyar koda ba za mu zo mu yi maulidin shehu mu tattauna ba, ko da ne na taso in zo in ga wajen nan koma idan ban samu zikiri ba, ba zan rama ba. Zan zawiyar malam babba ce. To amma saboda tsananin garabansa da Allah ya yi mana, sai na ce mu mu yi zikirinmu a mota. Haka muka yi zikirin juma'a muna la ilaha illallah, an muka zama muka kammala. Kuma nan a nan mala'ikun Allah sun mana a zawuya gida da muka baro, mala'ikun Allah sun mana sauda ka ya ishe mu alfahari yan uwa, kuma gode Allah. Abinda ba a wani dacije yana faɗa mana cewa abinda ba a wasa da shi ba za a yi tafsirin Qur'ani ne. Yanzu sai mu zauna muna fassara Qur'ani shekara da shekaru kafin mu yi hatama. To wani ya ce ai ba yawa tafsirin Qur'ani, kalma biyu ce, kalma ɗaya zufi talatin, ɗaya zufi talatin, an gama da shari'a da dokoki da amru da nahyi duk suna ciki, da ahkamu da dukkanin abubuwan da kai ana fassara a Qur'ani a kalma biyun nan yana ciki. Idan na gaya maka wannan na gama ma tafsiri. Ya ce abu na farko, abin da bai kamata a yi wasa da shi ba, kar ka yi wasa da shi. Ka yi tunani a wannan izifi 60 ne, izifi 30 ne, 30 ɗin kuma abin da ba ka so a yi maka, kar ka yi wa waninka. Shi in ka haɗa 60 ta cika. Idan ka je ka zauna ka bi waɗannan fassara guda biyu, dukkanin bayanan cikin Qur'ani sai ka ga sun fita. To tijaniya da waliyan Allah baki ɗaya wallahi ba abin da ya kamata a yi wasa da su ba ne. Wanda duk ya yi wasa da su baya cikawa da imani. Duk wanda ya zage mu ba zai mutu da musulmi, ba zai mutu musulmi ba saboda albarkacin Annabi Muhammadu. Don Annabi Muhammadu shi sa da kaji wani ya hauro ina cin zarafin waliyai kauce, ba shuguri, ba kula su za ka yi ba. Yanzu wai faɗa ne ake yi, sai faɗa ya haɗa ka da wani ya haɗiyo bam yana neman zai tayar zan ya kashe. Kai yanzu za ka je ka yi kokawa da wannan? Shi ba mutuwa ba ya san shi ya gama abokin mutuwa yake. Shi sa ‘yan uwa matasa nuna jan hankalinmu baki ɗaya mu tsaya mu riƙe ɗariƙa da kyau. Wannan ya ce ɗariƙa ba kyau, bid'a ce ka ce to. Ai to ba ta karya wuya. To ɗariƙa kuskure ce, san shauti jani laifi ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji. Mun yarda Allah ya ban mu akan wannan kuskuren da wannan laifin. Allah ka haɗa mu da Allah mu rayu tare da shauti jani, mu rayu cikin ɗariƙar, mu mutu ciki in an tashi alƙiyama, Allah ya tashe mu da cikin jama'a shauti. An mutane su yi nasu mu yi namu mana. Ina dai daɗa jaddada mana mu riƙe da kyau, kada mu yi wasa. Wannan tarayyar tamu muna taron nan, to mu zama haka, mu so juna, mu kiyaye dokokin Allah, mu riƙe shari'ar manzon Allah da sunnonin manzon Allah. Shi ne koyarwar shauti da hannun shau Ibrahim. Ɗariƙar mu riƙe zikirin sosai. Soyayya ta juna ba hasada, babu duke sa ɗabi'o'in shaiɗan ba namu ba ne. Mu riƙe da kyau har ranar mutuwa, to za mu ga amfanin abu. Kafin ma mu zo mutuwa mu wai aljanna muke. Ka taɓa ganin mutane irinmu ta shehu da ya ce ke cewa wahal absarat ainaka yawman musuliya sa'ira? Ka taɓa ganin irinmu? Ba fi ƙoƙari ba ne namu, albarkar shauci jani ne da muka rataya da shi. Ba abin da yake damun mu, in je da gaske kake son shauci jani, kake koyi da tafiyar Shehu Ibrahim. Ba abin da yake damun mu, mu dukanmu in ka lura da rayuwarmu take kamar ‘yan yaye ne. A nufa muke, yanzu nan an karama kalla ya faɗa ya ce wani ma naira 500 babu aljihunsa. Amma wallahi in ba ka faɗa ba ya mamance. yanzu kaga ko ba wani zai kalle ka ya ce baka da kuɗi, ƙarya yake. Soyayya ce ta manzon Allah, soyayyar ƴaƴan gidansu ne da kuma ruko da ɗariƙar shauci ta ne. In mutum ya ce ba haka ba, ya je ya nasa mu don Allah ya rabu da mu. Wa muka gangwama? To abin da muke so ƴan uwa, kada a yi wasa, a dinga shigowa zawiya, a dinga wazifa, a dinga lazimi, a dinga safe da yamma zikirin Juma'a, a daina wa sakaci. A nan dafa'i yake, a nan jalabi yake. Mayu sun yawa yanzu. Za ka ga wani mayan mai ta ishe shi ya rasa yadda zai da kai, sai dai ya ta dan noma zagi. Zikiri ka riƙe wazifa da lazimi, ka riƙe hidima da yawaita salati. Ga nan muna ta karanta diwani shehu, muna yabon manzon Allah, muna bin iyaye. Duk mai iyaye, aga biyayya iyaye ba sai mu ba, ko ɗari ba ka zo karɓa, sai an gaya maka daga cikin sharaɗinta za ka bi iyayenka. In mace ce ki bi mijinki, kin yarda sannan a baka. Ai ko za a zauna lafiya? Ko ruwan musiba yake, kun taɓa ji da mu? In rigima ne, duk kurkukun duniya ka je ka duba, wanda ya gano wani kurkuku ga baci jani a ciki ya zo ya gaya mana wani kurkuku? Ba mu san rigima ba. Ka san dai ƙarshen baƙantawa mahasadi, ƙarshen baƙantawa tantiri, ya zage ka kamar baka ji ba. In shi bai da hankali, bai da masu kama hannu, kai ka nuna masa kai mai hankali ne, kana da manya, ba koya mana zagi ba, ba koya mana zagi ba, ba koya mana hasada ba. Abin da za ka je ka je ka yi, mu dai wazifa, lazimi, zikirin Juma'a, hidima da narkewa cikin manzon Allah, da san shehu Tijjani, da hidima da koyi da mai faila da faila. Idan da turmin da za a daka mu, a ɗauko a daka mu, wallahi ba za mu bar wannan ba. Ba shi ne laifin ba? To kuma riƙe da kyau. Allah ya ƙara annabi daraja. Wannan mazauni mai albarka, Allah ya ƙara albarka, Allah kuma ya maimaita mana. Allah ka bar mu tatattun hassawan masoya manzon Allah. Allah ka bar mu kuma wato ainihin hasatul hasati daga sabon shehu Tijjani. Allah ka bar mu cikakkun mabiyan failan maulanmu, muna tare da malaminmu Shehu Ibrahim, iyaye da manya da shahannai da suke gabanmu. Allah ka ba mu ikon kyautatawa da neman albarkarsu, mu gama da su lafiya. Sannan duk wani takalifi na duniya da wahalhalu, Allah ka ɗauke mana, ka daɗa ɗauke mana. Matasanmu da manya, Allah ya tunkuɗo falalarsa da alkhairunsa na zahiri da na baɗini. Allah kuma ya tsare mu daga sharrin masharranta. Allah kuma ya bar mu da manzon Allah. Muna roƙon Allah ya maimaita mana. Kuma da wannan kalmomi nake ban kwana, nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa baraka.
Wa alaikum salam.